yawa jama'a kuna sauraren Africa akan Telco FM karku tafi ko ina.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كطيب من السماء ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البشرينكم مع سسولة barkan mu kuma da sake saduwa kan wannan dandali na mu mai albarka ni ne na kwada Hajji Africa zaka bata da wannan shirye yau muna tare da mai martaba Saidi Sheikh Nasir Ado Musa da mu tattauna kan batun garkuwar mai azumi sakamakon lokaci kadan da ina kasar yana Saudi Arabia ina umra shi sa mun doke shi shigo to masha Allah ya shigo shi sabu mun duba mutoto da mun cigaba da shirin yanda yake assalamu alaikum to bayan ya shigo mun tattauna da shi mai nan ka saba yi ba shi hanya shi mun cigaba da shirin mun Allah ya yarda saka ba mu minti kadan so a share program ai ku kara share program iso ya je nisa yanda ya kamata barkar shigowa Ziya Abdul Umar barkar shigowa Ma'azu Bako dukkan namu barka da shigowa ai ku kara share wannan program iso ya je nisa ina da musu ma yanda ya kamata to sai ki wani ke kan Facebook muna muku marhaba da warhaka wanda ke kan Africa TV muna muku marhaba wanda ke kan YouTube kan Chanko FM daga kan YouTube muna makoma barkanku da shigowa kan YouTube da ake ce mai wanda kuma kan gidan radio Chanko FM muna makoma barkanku da shigowa ai ku kara share iso mu samu ije nisa iso a share a program din mu samu ki amfani da barkanku kuma da watan Ramadana na fata na samu kowa cikin kushin lafiya to sai ce presenti ma assalamu alaikum sayyidi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
kana ji na rike waye kle
na'am ina jinka masha Allah
na'am to Allah ya saka da alheri to ina mini na'am bismillah to ya kasan Saudi na san kuna umura daga wurin kamin mu soma
to alhamdulillah dukkan muna lafiya cikin alkhairi
lafiya lo lafiya lo to shi ce bazan bata lokaci ba kamar da kuka sani muna tare da Saidi Sheikh Nasir Adam Musa za mu tattauna zai kawo mana maudu'i kan batun garkuwan mai azumi to malam ko baka wani minti da ya iso mu ci gaba ko dai kai ready
na'am to bismillah ba ni minti ɗaya bismillah
to zan ba malam minti ɗaya mu ci karatun Qur'ani bayan mun komo shi ku ci gaba da shiri insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to jama'a kuna sauraron Africa akan Chanko FM karbu da fiko ina
Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yawm al-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fih Hudan lil-muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
صدق الله العظيم سوى شيء تعالى بيشركوا بعض الصورة لو كنتم يا كريتام سوب الشرين فمنا تعالى من مرتبة أمانا نفضي الشيخ ناصر عبد الموسى زام تتونا لك كسر مكة كو ومدينة كو زام تتونا كم بتون إركوام مي أزمي to zan ba mala hanya shi fuda mana mawdu'i bai haka da shi mu ci gaba da shi assalamu alaikum ina mini audio ko ya mini ci daga wurin nan
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to ina muke samun ka daga Madina ko Makka
eh muna garin Madina garin Annabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah.
So, bismillah.
Naam. A'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytan al-la'in ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الامين نبينا محمد اشرف خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم القائل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبعد دفركم من غوديا ما الله مدوكين سركي da ya ba mu dama da iko muka kasance tare da bayansa masu rai masu numfashi musamman a daidai wannan lokacin don gudanar da ibada mai albarka ibada mai alfarma wannan wata na watan Ramadan wata da Allah subhanahu wataala ya fifita ta akan sauran watanni wata da ubangiji ya zabe ta a matsayin wato cewa ita wannan wata din wata ne na Allah madaukakin sarki to alal haqiqa idan yan uwa suna tare da mu muna tare da shafin nan mai albarka shafin nan na wato Alhaji Africa domin gabatar da karatu wanda insha Allah zai zo mana a lokuta masu tsayi game da wato watan Ramadan game da abin da ya shafi azumin Ramadana da dukkanin mai azumi da irin halin da mai azumi zai kasance ciki da irin matsaloli wanda suka shafi azumi musamman abin da ya shafi wato azumin da tambayoyin da yake cikin sa da abubuwa makamantan su wanda dukkanin wanda suke da wasu abubuwa masu muhimmanci to zamu iya sauraron su gargwado abin da muka sani mu bada fatawa akai wanda kuma bamu sani ba zamu bari wa ubangiji madaukakin sarki shine masayi masayinin wannan abu zai isar mana da wannan sako kamar yanda Alhaji Africa yake fadi cewa a daidai wannan lokaci zamu gabatar da wannan topic mai muhimmanci mai suna garkuwan mai azumin watan Ramadan abin da yasa muka saka masa wannan suna zai zamto al'amari ne wanda ke kula da abin da ya shafi tambayoyi da matsaloli duk da muna da tsari na tafsir wanda zamu na gabatarwa to amma wannan kuma kaman mun khassase shi ne abin da ya shafi zallan azumi din shi alqur'ani a tafsirin sa ya game komai da komai wannan kuma ya da mai iya zallan abin da ya shafi azumi ne ga dukkanin wanda yake da wani mushkila ko wanda yake da wata mas'ala to zai iya gabatar da su abin da yake a tare a cikin wannan ko kuma in Allah ba mu iko za mu iya shiga wajen mai bayani a gare ta to alal haqiqa abin da ya kamata mu fara tattaunawa shine menene azumin watan Ramadan domin da yawa ƴan uwa ba su ma fahimci menene watan Ramadan ba balle kuma su san menene azumin watan Ramadan to abu ne wanda yake a bayyane abu ne wanda yake mai tarin fadala wannan wata na Ramadana wata ne wanda Allah subhanahu wataala ya fifita wannan watan akan sauran watanni tare da abubuwa da zamu saurare su na nusus wanda suka tabbata daga bakin shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma kafin komai yana da kyau mu san menene watan Ramadan idan an ce watan Ramadana shine wata na tara daga cikin watanni wanda ubangiji ya saka su na watanni na kamariya wanda da su ake amfani wajen kirgen musulunci wanda kuma a cikin wannan watan aka sanya aka sunna aka wajabta azumi ga dukkanin musulmi mai imani wanda ya san wato ya yadda da imani ya yadda da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falalan wannan wata yana bai ni
to ina mini mai kokarin mu same shi saboda inda yake so na bismillah muna jin kai yanzu ina mini
yana da kyau
na'am
kafin mu je ga bayanin falala na watan Ramadan yana da kyau ƴan uwa mu san menene watan Ramadan mu san irin ma'anonin sa a wajen malamai da kuma azumin da ke kunshi a cikin watan Ramadana yaya ake yi a yi wannan azumin menene kuma ma'anar azumin shin kawai in an ce azumi wani abu ne kamar yadda suka dauke shi na yayi da za a yi a ji dadi koko wani ibada ne na ubangiji madaukakin sarki wanda ya sunnanta wa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan an ce azumi yana dauke da ma'anoni guda biyu akwai ma'ana na lugha akwai ma'ana na istilahi ma'ana na lugha shine ma'anarsa a wajen yare idan an ce a yaren larabci shine as-sawm wasu kuma suna ce mishi as-siyam duk da akwai dan bambanci dan kalilan tsakanin as-sawm wa siyam amma wannan ya shafi malamai ne na lugha amma duka takeice idan an ce as-sawm shine abinda ake nufi da as-siyam shine ana nufin al-imtina'u an shay'in mu'ayyan dukkanin wanda ya bar yin wani abu mu'ayyani to wannan shine ake ce mishi as-sawm ko kuma as-siyam sawa'un kana fi'lan aw qawlan shin wannan abun aiki ne mutun ya bari ko magana ne mutun ya bari shi yasa suke cewa an dauke shi daga fi'lin amsaka sama bi ma'ana amsaka idan ka kame gabarin yin wani abu sai a ce maka hadha sama an fi'li kaza ma'ana ya bar aikata wani abu ko da bacci ne kai ka fasa yin baccin da a ce sama anin naumi ya bar yin bacci sama anil akli ya bar cin abinci sama anil shurbi ya bar cin kaza dukkanin abun da ka bari to sunan wannan abun akan dauke shi bi ma'ana as-sama as-sawm sama yasumu sawman kenan sama ya bar yin wani abu ma'ana amsaka an fi'li kaza ko kuma amsaka an shurbi kaza wannan haka yake a wajen malamai wajen ma'ana fahimtar shi wannan wato ma'anan kalmar as-sawm shi yasa musulunci yayi mana amfani da ma'anan as-sawm ma'anar cewa yin azumi barin yin azumi ko kuma barin cin abinci kaman yanda in mun dauke littafai na manyan malamai irin su a babban malamin nan Sheikh Kamal Ibn Sayyid Salim a cikin littafinsa Sahih Fiqh Sunna yayi bayani wajen bayanin wato mazahib na imma ya kara hadda bayani akan menene ma'anan as-sawm wannan ma'anan as-sawm din shine barin yin aikin yin azumi a duk lokacin da ka kame ga barin yin wani abu cin abinci ko shan ruwa ko wani abu makamancin wannan shine abin da ake nufi azumi amma shi azumi a ma'anansa na lugha kamar yadda muka yi bayani ana fadin sa wa mace za a fada wa namiji mace da namiji da mutane duka abin da ake bayanin sa kenan da ce qaumun suwamun ko kuma siyamun ko kuma suwamun ko siyamun duka za a iya gaya wa jam'in mutane amma idan mace ce za a kawo shi a matsayin imra'atu tayi azumi ita ma za a kawo shi a matsayin as-sawm ne haka namiji da makamantansu to yana da bayani mai fadi wannan kamar yadda yace a wajen malaman lugha ne bai kamata mu tattaru wajen bayani akan lugha kawai ba amma mun dauko shi ne daga tushen sa al-arabci kafin mu isa da kuma asalin abin da muke so mu isa to idan an ce azumi a istilahi yana da ma'anoni daban-daban kowane mazhaba sun dauki ma'anan menene azumi kowace mazhaba in an ce azumi sun dauke shi da ma'anoni daban-daban kamar yadda muka sani akwai mazhabobi na manya-manyan malaman musulunci shahararru guda biyar akwai mazhaba na al-imam Malik radiyallahu anhu akwai mazhaba na al-imam Abu Hanifa radiyallahu anhu akwai mazhaba na al-imam Shafi'i radiyallahu anhu akwai mazhaba na al-imam Ahmad ibn Hanbal wa'innan mazahib al-arba'a su kowanne sun fassara azumi da irin ma'anan da suka dauke shi idan muka dauko mazhaba mafi girma mazhaba na al-imam Malik ko kuma mu fara da mazhaba na al-imam Abu Hanifa wanda yake gaba da al-imam Malik su idan sun ce azumi shine al-imtina'u an salasatin dukkanin waisu abubuwa guda uku dinnan wanda suke nan sha ko ci shine kawai suke nufi azumi na farko al-aklu mutun ya kame al-imsaku an al-akli ka kame daga rashin cin abinci al-imsaku an al-shirbi wal imsaku an al-jima' mutumin da ya kame bai ci abinci ba mutumin da ya bar cin abinci mutumin da ya bar shan abun sha mutumin da ya bar jima'i wayna abu uku sune malaman mazhaban al-imam Abu Hanifa suka dau tafi akan cewa shine yin azumi a wajen mazhaban al-imam Abu Hanifa shine mutun ya kame ga cin abinci mutun ya kame ga shan ruwa mutun ya kame ga yin jima'i a wani lokaci muayyani tare da wannan adam ma'ana wani lokaci muayyani daga safiya zuwa dare wanda zamu zo mu bayanin wannan lokacin shi ma insha Allah amma wannan shine fahimtar wato mazhaba na al-imam Abu Hanifa Allah ya kara masa yadda kamar yadda in mun dauki littafin a ɗaya daga cikin manyan malamai al-Bahrur Ra'iq sharhin kanzul daqa'iq shafi na 176 zamu ga ɗaya daga cikin manyan malamai Zainuddin Ibn Najim yayi bayani da gurgurdan abin da ya fadi to amma idan muka tafi zuwa ga mazhaba na al-Imam Malik radiyallahu anhu zamu dauko littafin ɗaya daga cikin manyan malamai a ina ga al-Imam al-Qarafi zamu ga su kuma yayi bayani menene fahimtar yin azumi a mazhaban al-Imam Malik radiyallahu anhu al-Imam al-Qarafi Shihabuddin al-Qarafi a cikin littafinsa az-Zakhira shafi na 485 zaka ga yayi bayani mai fadi game da azumi a mazhabar al-Imam Malik yace malaman mazhabar Imam Malik sun tafi akan cewa azumi shine mutun ya bar duk abin da shafi sha'awa na baki da sha'awa na al'aura da sha'awa abinda bakinka zai nemi ya ci da abinda al'auran mutun zai nemi ya ci ko kuma wani abin da zai zamto mukamin wa'innan abin amma da niyyar cewa mutun yayi ne biyayya ga Allah madaukakin sarki ba yayi bane da wani niyya ko da a ce misali mutun zai kwana bai ci abinci bai kwana bakwai amma ba yayi da niyyan bautawa Allah ba wannan ba sunan shi azumi ba wannan haka yake fahimtar mazhabar Imam Malik amma kuma sun kara da abu ma'a wujudin niyyati qabla waqti al-fajr tare da mutun ya samu daman yayi niyya kafin lokacin sallan al-fajr aw fi waqtihi bi haythu yakunu hadha al-imtina'u shamilan nahari kamilan ko kuma mutun yayi niyyar a mazhabar Imam Malik shine duk abin da ya shafi baki da abin da ya shafi farji mutun ya nisanci biya musu bukata na sha'awa da sharadin yin niyya da sharadin kuma bautawa ubangiji madaukakin sarki kamar yadda al-Imam al-Qarafi ya ka cikin littafinsa az-Zakhira to idan mun tafi mazhaban na al-Imam Shafi'i su ma da yanda suke kallon fahimtar abin da ya shafi azumi zamu koma ga ɗaya daga cikin manyan malamai Sheikh Muhyiddin al-Imam an-Nawawi wanda yayi bayani ɗaya daga cikin manyan malaman Shafi'iyya jagorori na Ahlus Sunna wal Jama'a jagorori na tasawuf yana fadin cewa a cikin littafinsa al-Majmu' sharhin al-Muhadhdhab Shafi na 247 zamu ga al-Imam an-Nawawi yayi bayani game da fahimtar malaman Shafi'iyya akan menene azumi yake cewa azumi a wajen malaman Shafi'iyya shine imtina'un muayyanun mutum a bar yin wani abu ayyanannen wani abu wannan abin shine ci da sha da kuma abin da ya shafi biyan bukata na farji bi shaksin muayyanin ga wani mutumi ayyananne an shay'in muayyanin fi waqtin muayyanin lidhalik wannan shine ta'rifin su a wajen malaman wato Shafi'iyya amma idan mun koma wajen malaman Hanabila zamu ga al-Imam al-Bahuti yayi bayani mai fadi shi ma game da abin da ya shafi azumi a wajen malaman Hanabila sune Ahmad ibn Hanbal wato almajiran al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah kara masa yadda zamu ji irin bayanin su al-Imam al-Bahuti ya ka a cikin littafin nan daqa'iqul nuha li sharh al-muntaha al-ma'ruf bi sharh muntaha al-irada wanda a cikin shafi na 469 yayi bayanin azumi da ma'anar azumi a wajen malaman wato Hanabila idan sun ce azumi shine al-imtira'u an ashiya mutun ya bar wasu abubuwa makhsusa keɓantattu fi awqatin makhsusatin a lokaci keɓantaccen lokaci min shaksin makhsusin ma'a wujudin niyya shi ma dai in mun kula wannan shine ta'rif na wato azumi a wajen malamai daban-daban malamai na mazahib al-arba'a dukkanin su kowa da abin da ya fahimci yin azumi wannan ya fahimci azumi shine kaza wannan ya fahimci azumi shine kaza wannan ya fahimci azumi shine kaza wannan shine fahimtar malamai na mazahib daban-daban kowa da irin yanda ya fahimci azumi da kuma abin da yake nufi da azumi da yanda za a dauki azumi wannan kamar yanda muka kawo fahimtar Imam Malik da mazhabarsa fahimtar al-Imam Shafi'i na mazhabarsa fahimtar Hanabila fahimtar Hanafiyya amma idan muka duba zamu ga dukkanin ma'anan suna nan mutaqariba ce ila al-afham fahimtan su dukkan suna nan kurkusa ne sai dai kowa da irin yanda ya ta'abirin sa ko ta'arifin sa ga fahimtar azumi amma al-Imam Malik a fahimtan su sun fi girma maniyya game da bayanin yin azumi wanda sai a wajen bambance-bambancen hukunce-hukunce za a iya ganin bambancin fahimtan kowanne daga irin ma'anar su to azumi yana da suna a musulunci daban-daban daga cikin sunansa mafi shahara ya zo sunan da ke daban-daban hatta al-Qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna mafi shahara shine as-sawm wanda kowa ya san wannan sunan wanda Allah subhanahu wataala yana gaya mana cikin Al-Qur'ani cikin suratul Baqara zamu ga ayoyi da suke bayani akan as-sawmu cewa azumi to amma idan muka dauki ayoyi din kuma sun ƙara tabbatar mana cewa wato azumi ana iya fadin sa da ma'anan hakuri zamu fahimci cewa lalle duk abin da ake isharar azumi shine yin hakuri hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ƙara sarrafa mana akan azumi shine hakuri shine hadisin nan na annabi wanda manzon Allah yake cewa sawmu shahri sabri azumin watan hakuri ka gane cewa watan ramadana shahru sabri azumi na watan hakuri saka ana iya fadin azumi da sunan hakuri wa salasatu ayyamin min kulli shahrin sawmu dhahar azumi guda uku ne akwai azumin watan hakuri akwai azumin kwanaki uku da ake akwai azumin wato zamani kaman yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan watan shahru sabri malami suka ce abin da yasa aka ce mata shahru sabri domin dan adam mutum yana hakuri da abin da yake so zaka ji kwaɗayin ka sharuwa zaka hakura zaka ji sha'awa na cin abinci zaka hakura zaka ji sha'awa na iyali mutum zai hakura sannan ana ce mata as-siyaha kaman yanda aka rawaito daga sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda cewa annas-sa'ihina humus-sa'imuna wanda suke azumi su din ne dai masu azumi din sune ake ce mata as-siyaha domin abin da yasa ake ce mata siyaha a lokacin da mutum yake yawo yakan nisanta da abubuwa daban-daban kaman yayi kulle wa kansa to mai azumi zai hakura da abubuwa daban-daban ya katangance kanshi da cin abinci ya katangance kanshi da sha'awa ya zama yana riyadiya wa kansa ma'ana riyada shine wato kaman yana exercise ko kuma yana shiga wani yanayi wanda zai zama kaman dai exercise ne ma'ana a takaice mutum yake yi wa kansa ta yanda ga bukatu wanda suke na rai ne amma dan adam zai hakura da wa'annan ba dan komai ba sai domin girmama Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake fadin su ana ce musu as-sa'imuna kuma ana ce musu as-sa'ihuna wanda suke yin azumi sun zama ahli siyaha kenan was-sabri al-hajiz an ash-shahawati to wannan shine abin da ake nufi da ma'anan azumi kamar yadda muka ce azumi ya zo al-Qur'ani da lafazai daban-daban ya zo da lafazin as-siyam yanda Allah subhanahu wataala da kansa yake cewa fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wannan Allah yake faɗa masa as-siyam da shi Allah yana cewa faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn nan Qur'ani ya ga mana cewa as-siyam da ma'anan azumi Qur'ani ya take ba mu lafazin as-siyam da ma'anan as-sa'imina was-sa'imati kamar yadda Allah ya kama shi a cikin suratul ahzab was-sa'imina was-sa'imati wal hafidina furujahum wal hafizati ubangiji ya ba mu labarin shi da umarni wannan kalma na azumi ya zo da ma'anan umarni mufradi ya zo da ma'anan wato umarni ga jam'i kamar yanda Allah yake cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci watan ramadana to zai yi azumin ta sannan ya zo mana kuma da jam'i Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa faman tadawwa khairan fa huwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya zo mana da ma'anan cewa wato ya zo a masdarin sa kaman yanda Allah yake gaya mana cewa inni nadartu lirrahmani sawma kaman yanda Allah ya bamu a wasu waje daban-daban wannan dukkanin sa ma'ana ne na yin azumi to idan mun ce azumi a takaice ƴan uwa shine wato kamewa gabarin cin abinci gabarin sha'awa gabarin shan ruwa da dukkanin abin da zai shiga cikin baki da kuma dukkanin abin da zai fito daga cikin al'aura farji wannan shine abin da ake nufi da azumi a takaice idan muka kula da wannan kare za mu fahimci cewa azumi yana da wasu abubuwa daban-daban ana yin sa ne a wannan wata mai alfarma watan Ramadan wanda wannan wata shine wata wanda Allah subhanahu wataala ya khassace shi gare shi to amma shi wannan azumin ɗan uwa a takaice shine at-ta'abbudu lillahi subhanahu wataala yin azumi yana nufin ka bauta ma Allah madaukakin sarki bil imsaki anil akli washurbi ka kame daga cin abinci kuma ka kame daga shan ruwa kai ba za ka ci ba kai ba za ka sha ba wasa'iril muftirati haka dukkanin wani abubuwa wanda yake na da ka sa a bakinka ko kuma za ka shigar da shi cikinka min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi tun daga lokacin da alfijir ya kullo har zuwa lokacin da rana za ta faɗi wannan shi a takaitaccen taƙaitawa ma'anan ta'rifin azumi a takeicen takeitawa. Fama idan an ce azumi, azumi ya kasu kashi-kashi. Azumi idan an ce azumi ba abu ɗaya ake nufi ba. Ai shi kanshi bautan azumin ya kasu kashi-kashi. Akwai azumi na watan Ramadan, kuma kowanne azumin ya da muƙamin sa. Ba iya azumin watan Ramadan bane, wani na mahallin sunna, wani na mahallin mustahabbi, wani na mahallin makruhi, wani na mahallin haramun ma. Kuma duk sunan sa azumi. Kuma ba lallai na watan Ramadan bane. Wani na da lokaci, wani bai da lokaci, wani na da haddi, wani bai da haddi. To a takaice kashe-kashen azumi, azumi ya kasu kashi-kashi. Azumi, akwai azumi na musulunci na sunna wanda yake an umarni mutum ya aikata. Akwai azumin da kuma ba umarci mutum ba wanda yake shari'a ba ta yi umarni da shi ba. Amma na farko azumi wanda aka umarni da shi shine shari'a ta yi umarni da azumi na farko akwai as-sawmul wajib, azumi wanda ya zama wajibi. Shi wannan ya kasu kashi biyu. Akwai wajibin bi ghairi sabab. Azumin da wajibi ne ba tare da dalili ba, babu wani dalilin da ya sa ya zama maka wajibi. Wannan taklif ne al-islami, at-taklifu al-islam, islamiyyi. Musulunci ne kallafa maka. Wannan daga cikinsu shi ne shaharu Ramadan. Shaharu Ramadan, azumin watan Ramadana, musulunci ne kallafa maka, ya ce dole ka yi shi. Shi ne azumi wato dama kashi biyu, daga cikin wanda musulunci ya kawo maka shi ne akwai wanda yake bi ghairi sabab, akwai kuma wanda yake bi sabab. Bi ghairi sabab shi ne azumin watan Ramadan. Shahar Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. An rubuta muku azumi kaman yanda aka wajabta, an wajabta muku ku yi azumi kaman yanda na magabatan ku aka wajabta musu. Wannan shine kashi na farko azumi. Kashi na biyu wanda shi ma azumi ne wajibi shine azumin da kai ne ka nemo ka jawo dalili ya zama wajibi a kanka. Wannan shine kaman a saumun nafri, azumin da za a yi na bakace, wal kaffarati wal qada, azumi na kaffara, azumi na ramako. Idan mun ce saumun nafri shine azumin da mutum ya sa niyya a ransa cewa sai ya yi. Misali ka ce na yi alkawarin zan yi azumi domin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan bakace ne kai kai wa kanka, musulunci bai saka ba, amma sai ka ce za ka yi azumi guda goma. Zan yi azumi guda goma, ko zan yi azumi guda uku, ko zan yi azumi guda kaza domin godiya ma Allah madaukakin sarki. To wannan azumin ya zamto shi ma wajibi a kanka. Amma kuma da dalili, ba Allah bane ya wajabta maka kai ka wajabta wa kanka. Sannan akwai saumul kaffarat, azumin da za ka yi don kaffara. Misali ana azumin Ramadan ne ka sha ruwa da gangan a rana ka ta. Wannan azumi ne na kaffara wanda ya zama wajibi a kanka sai ka yi shi, kuma ka ga ba Allah bane ya wajabta maka, kai ka jawo wa kanka. Sannan akwai saumul qada, akwai saumul kaffarat kamar na kisan rai, mutumin da ya kisa, ko kuma kaffara na rantsuwa, ko wasu abubuwa na tunanin da makamantansu. To amma kuma akwai saumul qada kaman azumi na rashin lafiya, ka kwanta rashin lafiya kana azumi. To ba kai wannan azumin ba. Misali mu a yau mun ɗauki azumi, wasu mu sun ɗauki azumi a Najeriya, wasu mu sun ɗauki azumi a nan kamar yadda mu muke nan, wato da mu amfani da azumin garin Makka kenan, mun ɗauki azumi a nan. To kuma na san da yawan ku kun ɗauki azumi yau. To wanda suka ɗauki azumi sai ya zamo rashin lafiya ya kama ka, baka yi ba. To wannan azumin sunan shi saumul qada. Tunda ran da za ka rama shi ba watan Ramadan ba ne, za ka iya yiwa za ka rama a watan Shawwal, ko kuma watan Zulqa'ada, ko watan Zulhajj, ko kuma al-Muharram. To sunan wannan azumin saumul qada, amma kuma shi ma wajibi ne a kanka. Shi yasa aka ce azumi sun kasu kashi-kashi. To wannan azumi ne wanda yake na wajibi amma bi sabab. Akwai kuma as-sawmul mustahabb, azumi wanda yake mustahabbi, duk wannan sa cikin wanda aka shar'anta. Dawa mun ce an shar'anta azumi kashi biyu ne. Akwai azumi as-sawmul mashru' wa as-sawmu ghayr al-mashru'. Akwai azumi wanda yake an shar'anta, akwai kuma wanda yake ba shari'a bane. To wanda aka shar'anta ya kasu kashi biyu. Akwai as-sawmul wajib, akwai as-sawmul mustahabb. Sawmul wajib shine muka kawo shi, alladhi ya'ti an sabab wal ladhi ya'ti biduni sabab. akwai wanda yake at-taklifu shar'i musulunci ne shar'anta maka akwai wanda kuma kai ka kallafa wa kanka kaman siyamun nazari wa sawmul kaffarat wa sawmul qada to nan kuma akwai as-sawmul mustahab shi ma yana cikin azumi wanda aka shar'anta a musulunci amma mustahabbi ne shi kuma wannan azumin ba wajibi bane wanda shine zaka ce masa sawmut taqawwu ko kuma siyamut taqawwu shi ma ya kasu kashi biyu akwai sawmut taqawwu mutlaqan azumin da zai zama na nafila ne amma kuma ko yayi ne kai nafila ne shine wanda yazo musulunci ya umarni misali idan mutun ya ga dama zai iya azumi ranar lahadi ya kwana 10 ya yana azumi ba wanda yace ce baka dan me yasa kayi niyya ne nafila in ka dama zaka yi kwana 1 kai azumi ba wanda yace ce baka dan me yasa kayi niyya ne nafila in ka ga dama zaka kama daga ranar lahadi in ka dama kama daga ranar juma'a in ka dama duk ranakun da ka ga dama zaka kama sunan wannan azumi sawwat taqawwu wanda kuma ba a kayyade shi da zamani ba babu lokaci da aka ce maka sai ranka za duk ran da ka ga dama ranar zaka kama a kowane wata kaso a kowane lokaci kazo banda watan Ramadan domin shi kadai ne watan da ba a yin tadawwu'i a cikin sa to akwai sanmu tadawwu'i al-muqayyad akwai azumi na sunna na nafila wanda kuma an kayyade shi da lokaci wa huwa ma ja'a fi an-nusus muqayyadan bi zamanin mu'ayyan shine dukkanin azumin da aka umarni misali sawmul ithnain wal khamis misali azumin ranar litinin da ranar alhamis hadisin nan na sahabin annabi wanda al-imam muslim ya rawaita hadisin nan wanda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmul ithnain hadisin katada annabi yana azumi din ranar litinin na azumi din ranar alhamis kaga wannan azumi ne muqayyadi litinin da alhamis ma'ana an ba su time da wannan rana da wannan lokacin to sai aka tambayi annabi me yasa kake yi manzo Allah ce ina yin azumi ne na ranar litinin domin ranar aka haife ni ina murna da Allah ya samar da ni ranar litinin sannan kuma ranar alhamis ina yi ne saboda ranar ne za a karba ayyuka ina farin ciki a karba aiki na da azumi kaga wannan azumi ne muqayyadi kuma sunna ne ba wajibi bane kaman azumi na ranar 6 Shawwal azumin da ake yi bayan azumin Ramadan a watan Shawwal akan yi azumi guda 6 wannan ma rana ne kuma azumi ne tadawwu'i akwai azumin yawm arafa ranan da ake azumi ranan arfa akwai azumin tasu'a akwai azumin ashura wayannan suna cikin azumomi wayanda su ma azumi ne sunna ya inganta a yi shi amma ba farin labani to wannan kasakashin azumi wanda suka inganta a musulunci kenan amma akwai azumin da kuma an hana kuma azumi ne kuma an hana shi a musulunci misali azumi wanda dai zamto ranan idi ran idi haramun ne mutum ya azumi haramun ne ranan idi ya azumi ko da adadin azumin ku bai cika ba kun yi azumi 28 sai aka ga wata na ranan idi to ba sai duka ku aje wannan ranan kowa ya yi sallah a kame a yi sallah washe gari kuma a ci abinci washe gari kuma washe garin ta sai a ciki ta wannan azumi ba a yin azumi ranan idi wannan haramun ne domin rana ne na taro rana ne na farin ciki sannan akwai azumi ran idin nan kamar ya kama ranan karamin sallah da babban sallah ko kuma a ce ranan al-idul adha wal idul fitr ranan idul adha da idul fitr ko kuma yanda ake faɗi dai wannan shine to wayannan ranakun haramun ne mutum ya azumi haka kuma haramun ne mutum ya tadawwu'i a watan Ramadan wayannan lokuta ne da haramun ne azumi ne kuma amma Allah bai yarda da su ba haramun ne to akwai kuma azumi wanda suke makruhi kaman azumin ranar arfa ga wanda yake aikin haji wanda yake aikin haji shi ba zai yi azumi ba to shine wayannan sune azumi to azumi yana da falaloli daban-daban falalolin nan kuma suna da yawa kuma yana da hikima wanda duk karatun ma yau ina tunanin za mu tsaya akan abin da shafi falalan azumi da hikimar yin azumi da falalan watan Ramadan abin da shafi falalan azumi falaloli ne da yawa wanda a takaice za mu iya ba da su ba tare da komawa ga nusus wanda suka tabbatar da su ba daga cikin falalan azumi wanda sun zo a cikin alqur'ani da hadisi shine Allah ya ce azumi na wani man Allah yake cewa dukkanin aikin dan adam nasa ne illa sawma fa huwa li azmi ne kadai amma shi nawa ne duk aiki na dan adam nasa ne amma azmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan nasa ne kaman yanda haka ya zo a cikin hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari rawaita hadisi daga cikin Sahih al-Bukhari hadisi na 1904 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin cewa qala Allah Allah ya ce kullu amal ibn adam lahu illa siyam duk aikin dan adam idan yayi wannan aikin nasa ne amma fa banda azumi fa innahu li azmi na wane ni inji manzon Allah wa ana ajzi bihi kuma ni ne zan saka ma wanda yayi azumi inji manzon Allah wasiyamu junnatun azumi garkuwa ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam wa idha kana yawmu sawmi ahadikum idan ranan da dan dayan ku yake yin azumi ya kama fala yarfuf kada mutun yayi kwarkwasa wala yaskhab kada mutun yayi surutun banza abin da ake ce masa kwarkwasa shine mutun yayi maganganu abin da ya shafi zagi abin da ya shafi wato annamimanci da makamantan su wala yaskhab kada mutun ya zama mai yawan surutun banza ko mutun yayi kusanci jima'i fa in sabahu ahadun idan wani mutun ya zage ka kana azumi au qatalahu ko ya yake ka kana azumi ko ya ci mutuncin ka kana azumi falyakul inni mar'un sa'imun idan an maka haka manzo Allah ce ka ce ni mutun ne mai azumi ni ina yin azumi sabila da haka mai azumi bai zagi mai azumi bai cin mutunci mai azumi bai yin qabas wallazi nafsu muhammadin bi yadihi manzo Allah ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa inji manzon Allah la khulufu fa misaimi doyin bakin ne azumi da ake ci wanda ake ganin a matsayin doyi ne atyabu inda Allah min rihil miski yafi kamshi a wajen Allah fiye da turaren almiski kun san irin turaren almiski da irin yanda yake da kanshi manzo Allah ce lokacin da mai azumi cikin sa babu abinci yake yin wani irin doyi ko kuma yake irin tashin wani irin kamshi marar dadi manzo Allah ce to wannan kamshin yana da kamshi a wajen Allah fiye da turaren almiski wannan ba komai bane idan ka falala ne na mai azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisaimi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun yafrahuhuma farin cikin da zai na yin farin cikin su idan aftara fariha mai azumi a lokacin da zai sha ruwa zai dinga farin ciki yana murna wa idza laki ya rabbahu fariha bi sawmihi haka lokacin da yazo ya race ubangijinsa kuma zai farin ciki da wannan azumi da ya gabatar wannan hadisi al-Imam Muslim shi ma ya rawaita wannan hadisi wanda lafazi ne na al-Imam Muslim hadisi na wato Imam Muslim shi ma ya kawo hadisin nan kamar yanda al-Imam al-Bukhari Allah ya karama sai da kawo amma shi Imam Muslim ya kawo hadisi ne na 1151 hadisin yana nan da ruwayoyi daban-daban amma wannan kadai ya ishe mu musan farin cikin sa falala na azumi shine falala na biyu azumi akwai hakurkurori da yawa guda uku wanda duka wa'annan hakurin sun taru a cikin azumi kaman yanda hadisai sun tabbata wanda Abdullahi ibn Amr ya rawaita wannan hadisi wanda wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar hadisi ne wanda an rawaita shi daga wajaje daban-daban daga cikin wanda suka rawaita wannan hadisi akwai al-Imam Hakim ya rawaita wannan hadisi na 2236 al-Imam Ad-Dailami a cikin Musnad al-Firdaus ya rawaita wannan hadisi na 3801 sannan al-Imam At-Tabarani ya rawaita wannan hadisi a mujallad na 14 shafi na 72 sannan hadisi na 14672 sannan al-Imam Ahmad ya rawaita wannan hadisin shi ma wanda zamu karanta na Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda Abdullah ibn Amr yana cewa as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah da azumi da al-Qur'ani da su ceto wa bawa ranar tashin al-qiyama bawa za a masa ceto ranar tashin kiyama Qur'ani in mutun na karanta shi to zai cece shi azumi ma idan mutun yana yi ran kiyama za ta cece ka sai haka mutun ya yawaita yin azumi ya kuma kiyaye abubuwan da ya shafi azumi yaqulu sa'imu mi siyamu azumi zai ce ay rabbi ya ubangiji inni mana'tuhu at'am ni na hana mai azumin nan ya ci abinci washahawati bin nahari ni na hana shi yayi sha'awa fashabbi'ni fi, ina neman ka bani cetonsa. Alkur'ani ma zai ce mana'atuhu an-nawma bil-layli fashabbi'ni fihi fayashfa'ani, wanda yake nuna cewa Qur'ani idan mutum yana karantawa da daddare to za su masa ceto. Azumi kuma idan mutum yake a sharɗanta, ita ma azumi za ta cece shi tare da hadisi ingantacce daga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma azumi ya haɗa haƙuri guda uku: haƙurin cin abinci, haƙurin jima'i, haƙurin mu'amala da mutane, haƙuri da kai. Wannan shi kanshi falala ne na azumi. Daga cikin falalan azumi da za mu ƙare da shi shine, Allah ya alƙawari mutum mai azumi Allah zai masa falala, zai masa gafara. Manzon Allah ya faɗa hadisi sahihi na al-Imam al-Bukhari wanda aka rawaito ga Sayyidina Abu Huraira, hadisin nan na 38 wanda al-Imam Muslim shi ma ya rawaito wannan hadisi da tsayinta, hadisi na 760 wanda aka rawaito daga sahabin annabi Abu Huraira, hadisi ne shahararre mustafid jiddan, wanda yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Manzon Allah yana cewa duk wanda yayi azumin watan ramadana imanan, yana yi don imani ba yayi ne don ko a ce yayi azumi ba, wa ihtisaban, sannan kuma yayi azumin domin neman lada a wajen Allah, kaman yanda shi sa wannan yana cikin shar'in da malika suka ce sai da niyya, sannan kuma ayi bi niyyati ta'abbud, da niyyan bautan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk abinda mutum yayi ya gabata na azumin sa Allah zai gafarta masa, duk abinda mutum yayi na laifi Allah zai yafe masa. Wannan hadisi ne shi ma ingantacce da yake ishara akan falala na azumi, wanda wannan babban bishara ne ga al'umma baki daya. Hadisi na gaba zamu je shine hadisin nan na Sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda, wanda al-Imam Muslim ya kawo a cikin sahihi nasa, hadisi na 238 wanda hadisin yake cewa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanaba al-kaba'ir, ko kuma majtanibati al-kaba'ir. Hadisin da Abu Hurairah Allah kara masa yadda yake cewa al-jumu'atu ila al-jumu'a, daga sallan juma'a zuwa sallan juma'a. Inji Sayyidina Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi. As-salawatul khams, salloli guda biyar, idan kai azhar lokacin da kai la'asar duk zunubanka an yafe maka, tsakanin azhar da la'asar an yafe maka, tsakanin magriba da isha'i an yafe maka duk zunuban da ke wannan tsakanin, tsakanin isha'i da asbahi kana sallan asbahi an yafe maka duk zunuban daren. To shi as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a, haka sallan juma'a zuwa sallan juma'a. Mutumin da zai sallan juma'a, to wannan satin da kai juma'a, to an yafe maka kurakuranka na wancan satin da ya wuce tun daga wannan juma'a. Wa ramadan ila ramadan, haka azumin watan ramadana zuwa wata azumin watan ramadana, mukassiratun ma bainahunna, dukkaninsu idan mutum yayi sukan kafir, sukan kankare wa mutum zunuban da ke tsakaninsu. Wanda ya samu ya azumin wancan watan ramadan, to da ka shigo wannan kana shigowa kana fara wannan azumi, to Allah zai yafe maka duk zunubin da ke tsakanin wannan shekaran har zuwa wancan shekaran. Mukassiratun ma bainahunna majtanibatil kaba'ir, ko kuma izajtanabal kaba'ira, in mutum ya nisanci kaba'ira. Kaba'ir su ne abinda ya shafi irin zina, su tata, su kazafi, su ƙarya, su annimanci, cisan kai, shirka, rashin biyayya wa iyaye da makamantansu. Wa'innan sukan tabbatar wa mutum wannan falala da ya samu tafsir ma baina salawati wa takfir ma baina al-jumu'ati ila al-jumu'a wa takfir ma baina ramadan ila ramadan min az-zunub, duk Allah zai gafarta mutum wa'inna abubuwan sai mutum ya samu bonus din su tsakanin sa da ubangijin sa. Mun yanda muka fada wannan shi ma yana cikin falala, daga cikin falalan da ake fadi na azumin watan ramadan shi ma hadisi ya inganta daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri, wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi na 2840 wanda hadisin Abu Hurairah yake cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu anin nar 70 kharifan, duk wanda yayi azumin watan Ramadan ko kuma yayi azumin watan Ramadana na koda so ɗaya ne, amma dan Allah yayi bai yi dan wani abu ba, ba'ada Allahu wajhahu, Allah zai nisanta fuskansa anin nar daga wutan jahannama 70 kharifan, zamani 70, zamani 70 zaka samu yanci daga wutan jahannama. Wanda ma ya cikin falala na shigan watan Ramadan, banda kuma falala da ake bayani na wato khulufu fa misa'i,
Allah haka wato abin da ke anan shine idan muka yi duba anan za mu ga mun yi bayani akan abin da ya shafi watan Ramadan mun yi bayani akan abin da ya shafi wato ma'anan wato ma'anan azumin watan Ramadan mun yi bayani akan fada'il na watan Ramadan da mafuskantan malamai daban-daban game da watan Ramadan saka yau insha Allah shine zaman mu na farko kamar yanda shi Alhaji Afrika ina ga in ban manta ba ƴan uwa da ku ji bayanin cewa wannan zai zo mana ne dukkan ranan Asabar da Lahadi
insha Allah
dukkanin ranan Asabar ne kawai da Lahadi insha Allah saka to gobe za mu tashi akan falala na watan Ramadan da ku hikimomin da yake cikin yin azumi da ku ji irin yanda yake wato sulane na samun sauki daga rashin lafiya da yawa cututtuka daban-daban azumi na kawo saukin sa musamman ulcer musamman abin da ya shafi ciwon nan na kumburin jiki musamman abin da ya shafi cututtuka suna nan daban-daban wanda in mutum ya kiyaye su albarkan annabi Allah zai ba shi wannan lafiyan kuma tare da binciken likitoci da makamantansu da hikimar da ya sa musulunci ya kirkiri wannan abin yakan kawo kusanta tsakanin masu kuɗi da talakawa da halin da ake ciki na saka tausayi da makamantansu anan ne yake ga damu tsaya anan karatu sai gobe in Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am
to sai ce mun gode kwarai da irin maudu'in da ka kawo muna yau saboda jama'a na kai suna so su yi tambaya amma na san saboda lokaci lokacinka ina ganin kamar mun da tsaya saboda
gaskiya yau akwai gajiya amma a amsa tambaya ɗaya ta sai mu sauka gobe kowa ya shirya tambayoyi insha Allah
ba ne tambaya wani guda da wani ya turo min da zan tambaya bayan na tambaya sai mu da tsaya kan shi shi bai shi soja ne
shi
ana yi a kashi ka san waje irin iraki da sauransu na fada da sauransu ji su raba fada to in suka je suna wata shida kamin su koko sai ce wannan bana azumin da ake yi ya suka tashi za su palestina su je su yi abin ga wurin da raba fada daga wurin to shi yake sai su baya inda zai tashi kasar ghana zuwa palestina ira sai tambaye yanzu yanda yanayin yake wurin raba fada da sauransu irin sai tambaya ya iya yi azumi ko sai ya jira bayan ya komo zai biya azumi kuma in ya biya kafara zai yi ko da ya biya azumi daidai na 30
to abinda ban gane tambayar ba yana nufin cewa dukkan azumin zai bari
wai saboda inda za su je za su Palestine Ghana soja ne na Ghana kasar Ghana to zai je
na fahimta
za kai shi Palestine to za su je saboda ana wani rikici wurin kadan tsakanin Palestine da Isra'ila to za kai su saboda raba fada to ina so gwada kuma saboda irin biyan gurin rana da sauransu kai kawo su kuma ya iya yi sayar da azumin tun da tafiya ya yi ko kuwa dole ya kamata ya yi azumin daga wuri kuma ya
sayar gaskiya azumi ga musulmi dole ne akwai abubuwan da suke kawo a ɗauke musulmi azumi na farko a ciki akwai tafiya misali ran da zai ɗauki hanya ya yi tafiya da ya kai mil 48 ɗin nan wasu sun ba da shi kusan kilomita 74 to wannan shi ne mafi ingancin magana a mazhabar Imam Malik idan mutum ya kai tafiyar da za ka yi akwai wannan da mashakka a ciki to mutum zai sha ruwan azumi na wannan ranar da yake tafiya ɗin sannan baya ganin sai ya zamto rashin lafiya mutum bai da lafiyar da zai iya yin azumi abinda ya shafi ko kuma chronic ulcer da aka je aka bincika wajen likitoci ko asma mai ƙarfin gaske ko wani cututtuka wanda ya shafi cin abinci ko kuma wani hali na hatsari da mutum yana buƙatar ya huta ko makamantansu duka wannan in ya shafi lafiya ya zamto ba wai an yi ne don hutu ba kawai domin kiyaye lafiyar ce wannan musulunci ya halatta sannan baya ga nan shine matan da ta wato jinin haila yanke mata a wannan ranar to ita ma za ta ci gaba da shan azuminta haka matafiyin da ya dawo gida a wannan ranar shi zai ci gaba da shan ruwan azumi mace ce jinin haila ya kare mata a ranar da ana azumi misali yau aka shiga azumi har sai kusan safiya bayan alfijir tukunna ya kare mata ita wannan za ta ci abincinta kuma kafin sai ta fara za ta rama daga bayin to akwai wanda suke kawo halaccin mutun ya sharuwan azumi amma gaskiya babu halacci ga sojan da wai zai tafiya yace zai sha azumi sai dai idan ya zamto ya dauka yaga ba zai iya ba to la'alla wannan ranan ya zama da kaman mutuwa a cikin abu makamancin haka to sai ya sharuwa na wannan lokacin da abin ya zama ya fi masa karfin yanda ya kai amma gaskiya ba malamin da nake tunanin zai halatta masa shan azumin wata guda wai hinan da wata shida in ya dawo domin azumin ya fi masa wannan abin alkhairi Allah ya taimake mu
amin amin mun gode kware malam bazan barkatu ma ba saboda akwai gajiya kuma muna da mun da kike ne daga wurin Madina sai sa gobe Allah ya da karfe lokacin da muka yi haka ne karfe 8 da rabi tamu Nigeria kenan ko
To Allah ya taimake mu Allah kai mu lokacin
karfe 10 da rabi sai sa
Allah ya ba mu
ko kuma mu ci gaba da shirin Allah ya sa mun gode kure Allah ya saka da alheri Allah ya bar su mun
jazakumullahu khairan barakallahu lakum amin masha Allah
to albishir kuma sallai kamar yadda kuka sani muna tare da ku ne daga nan kan Africa TV da kuma Alhaji Africa da Tanko FM kan gidan radio da kuma Tanko FM kan YouTube mu da mai martaba Sheikh Nasir Adamu Musa muka tattauna daga kasar Madina ina wurin ina umra daga Madina daga wurin muka dauko shi Allah ya kai mu gobe samun Nigeria karfe 8 da rabi samun inda yake kuma karfe 10 da rabi kenan samun Amerika karfe 3 da rabi zamu komo mu ci gaba da shiri yace gobe zamu yi batun falalan na watan Ramadan shi sa daga nan da aya kan shirin mu a yau ne na kwal haji Africa an ci kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM karbu da fiko ina
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم